نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وقت 29 ga watan safar shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annab Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Shine kuma ya dace da 14 ga watan haka ne ko 14 na'am 14 ga watan 9 shekara ta 2023 shekarar miladiya. ‘Yan uwa, za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta’ala a cikin littafin mai albarka, littafin Riyadus Salihin, wallafar babban malami Ash-Shaikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Allah ya jika malam da rahmasa. Idan ba a manta ba, sati biyu da suka gabata, wancan sati biyu mai karatu ba, mun tsaya ne a ƙarshen baban da yake bayani game da kafirai. Yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi farkon babu tahrimi lubsir rajuli thawban muza'faran, babin da zai bayani game da haramcin namiji ya sanya tufafin da yake arna shi da za'faran. Wannan babi kuma ƴan uwa yana cikin kitabul umuril manhiya anha, yana cikin littafi na biyun ƙarshe a littafin, shine littafin da ke bayani game da al'amuran da shari'a ta hana. Malati babu tahrimi libsir rajuli thawban muza'faran, babin da zai bayani game da haramcin namiji ya sanya tufafin da aka rina shi da za'faran. Ƴan uwa, me za'faran? Za'faran nau'i ne na tsiro, nabatun, wata tsiro ce wacce take mai ƙanshi wanda akan sarrafa ta don yin turare. Amma turaren da ake yi da za'faran galibi za ku ga turaren mata ne, ba na maza ba, mata suke amfani da shi. Sannan za'faran yana da kala, za'faran yana da kala, za ka ga kalarsa fatsi-fatsi ce, yala-yala haka, yalo-yalo haka yake, kamar golden color haka za'afaran yake. Wata kuma ni kuma za ka ganshi kamar jaja-jaja. To irin wannan kalar ta za'afaran, shari'a ta hana mutum ya rume jikinsa, ya sanya irin wannan turare a jikinsa, ko kuma ya sanya a tufafinsa, ma'ana ya rina tufafinsa da wannan kalar, kalar za'afaran din. Shari'a ta hana wannan. Wasu daga cikin malamai suka yi sharhi na wannan littafin na Riyadus Salihin suka ce kamata yi malam ya haɗa abubuwa guda biyu, babu tahrimi libsir rajuli thawban muza'faran wa mu'asfaran, saboda al'asfar shi ma nau'i ne da za mu ji bayani a cikin hadisi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hanan namiji ya rina tufafinsa da shi, shi ma kuma kalarsa kusan kalar za'faran ɗin ne. Sai dai bambancinsa da za'faran shi nabat ne wanda shi baya ƙanshi kamar za'afaran. Shi za'afaran yana ƙanshi kamar yadda na gaya mana ana turare da shi, amma shi mu'asfar ba a yin turare da shi, saboda aka rina kaya kawai ake yi da shi. To annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana, in dai namiji ne kai ka rina kayanka ya kasance ya yi yalo shar, yalo fataw, ko kuma jajawar irin wannan jan, da duk kayanka ya kasance gaba ɗayan shi ja ne, to wannan addinin musulunci haramun ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Za mu zo mu ji insha Allahu ta'ala. An Anas radiyallahu anhu qala, an karbo wannan hadisi na farko daga Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda qala yace naha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yayi hani ayyata za'fara ar-rajulu da namiji ya rinna jikin shi ko kuma ya rinna tufafin sa da za'faran wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi zamu karanta hadisi na biyun sai mu hada su gaba ɗaya insha Allah ta'ala sai mu tattauna akai wa an abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhuma an karbo wannan hadisi na biyu daga sahabi abdullah dan amr dan as Allah subhanahu wata'ala ya musu alama daukin sarki ya yarda da su amin qala yace ira da aminci su kara tabbata a gare shi yaga alayya thawbaini tifafi guda biyu a jikina me yake nufi da tifafi guda biyu shine mayafi da kwarjalle mayafi shine kamar kace riga wanda suke yafawa a sama kwarjalle kuma shine kamar kace wando wanda suke daurewa a kugu annabi sallallahu alaihi wasallam yaga tifafi a jikin abdullahi dan amru dan as tifafin da suke mu'asfaraini wanda suke an tufa an rina su da kalar mu'asfar wanda yake kamar yadda na faɗa yellow ne eh tifafin sai ya kasance yellow ne fa qala sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace ummuka amaratka bi hadha mahaifiyarka ta umarce ka da haka wannan tufafin da ka sa guda biyu masu wannan kalar ta mu'asfar shin mahaifiyarka ta umarce ka da ka sa su qultu abdullahi dan abu ta'as sai nace aghsilhuma to ya rasulullahi shin na cire su na wanke wannan kalar da aka rinna tufafin da su ya rasulullahi na wanke ya kasance sun koma kalar su tada qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace bal ahriqhuma yace bari ba wai wanke su kadai zakai ba a'a cire su ka je ka sa su a wuta ka kona ma'ana kona su zakai abinda zakai yafi karfin ka cire su kawai ka wanke a'a kona su fa fi riwayatin yadda yazo a cikin wata ruwaya fa qala sai annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yace da shi inna hadhihi min thiyabil kuffari ai wannan tufafin yana daga cikin tufafin wannan rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa dan uwa kamar yadda na ga mana muqaddimar babin da za'faran da shi mu'asfar dukkanin su nau'i ne ko kala ne da akan rina tufafi da su shi za'faran kamar yadda na gaya muku galibi turaren mata ne mata sukan yi amfani da shi shi kuma mu'asfar galibi wanda suke ce masa al-asfar galibi kawai nau'un ne minan nabat yushbihu za'faran nau'i ne da yake na dan tsuro da yake fitowa daga ƙasa amma yana kalarsa tana kama da za'faran suna amfani da shi wajen rina kayansu to haka da za'faran da wannan asfar din dukkanin su suna yin amfani da su ne wajen me wajen rina kayansu su canza daga ainihin kalarsu zuwa wata kalar to abu na farko da ya kamata mu fara kalla a cikin hadisin shine kalar za'faran wata kala ce shine kalar yalo yalo ko ka ce yalo wani lokaci kuma kan yi ja ko kuma ka ce ja to wannan shine kalar za'faran din annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani da amfani da waɗannan kaloli mutun ya rina su ko ya sanya su a jikin sa wasu daga cikin malamai suka ce ba wai an yi hani bane akan waɗannan abubuwan guda biyu za'faran da shi al-asfar din su kadai aka hana amfani da su wajen rinna kaya suka ce a'a dukkanin wani abin da za a rinna kaya da shi ko za'faran ne ko al-asfar ne
ko jajawur suka ce ya shiga karshen hadisi dan babban abin da ya kamata a fahimta shine kalar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi ba wai abin da aka rana shi da shi ba haka wasu daga cikin malamai suka ambata wasu daga cikin malamai suka ce a'a ai wannan kalar ya halatta ayi amfani da ita da kalar za'afaran wanda yake mai yalo da kalar za'afaran wanda yake mai jajajaja duk ya halatta ayi amfani da su sun yi hujja ne da hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim hadisin da ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa ma ra'aytu min di limmati ko lummati yace ban taba ganin wani ma'abocin gashi da ya gangaro ya kusa taba kafadarsa ba in aka ce lumma shine gashin da ya wuce kiya ya zubo kan kunne amma bai karasa kafada ba shi suke cewa lumma in suka ce jumma kuma shine gashin da ya zuba kan kafada yace to ban taba ganin ma'abocin irin wannan gashin ba fi hullatin hamra a cikin tufafi wanda yake ja ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kyau yafi kayatuwa yafi gayu sama da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bada labari to sai malamin suka ce a to ai gashin sahabin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya ganshi a cikin kaya fi hullatin hamra a cikin tun aka ce hulla shine riga da wando ko zani da mayafi gadari ne ya hado ya taso za mu ci gaba tunda dai ba haɗe sallah za mu yi ba tsara tabbata a gare shi a cikin tufafi ja sai malami suka ce abinda ake nufi da wancan hadisi wanda ya zo a cikin Bukhari da Muslim ba wai al-humra al-khalisa ake nufi ba ba wai ja tsantsar ja bane a'a abinda ake nufi shine sirki-sirkin ja ne a cikinta misali kakan sa riga wacce take ja amma akwai layin baki-baki a cikinta ko ka sa jar riga amma akwai zane-zanen fari a jikinta ko ka sa yaluwar riga amma akwai zanen fari ko baki a cikinta duk rigar da take ja jawur ko kayan da suke ja amma akwai wata kalar sirki wanda ba jan ba to babu laifi zaka iya sawa abinda aka hana shine mutum ya sa jajayen kayan tsantsansu tsoransu su kadai to wannan shine haram dan uwa fahimta to wannan hadisi da yake nuna cewa ya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin jajayen kaya sai malamai suka ce za a dauke shi ne a matsayin jajayen kaya ne da ratsa a jikinsa ba jajaye bane fatar tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sa jajayen kaya kaga ba zai sa ba saboda sai suka ce ja ne mai ratsa amma jajayen kaya fatau kawai ko yalo fatau wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sa kamar yadda muka ji a cikin hadisi sannan malamai suka ce fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi na biyu na Abdullahi dan Amr an As da yace da shi ummuka amaratka bi hadha mahaifiyarka ta umarce ka da wannan sai malamai suka ce yadullu ala annaha siyabul mar'a yana nuni akan cewa tufafin ko kuma nau'in kalar tufafin kayan mata ne ba kayan maza bane an gane tunda annabi ya ce masa mahaifiyarka ta umarce ka da ka sa wannan kayan ita ta sa maka sai nuna cewa kalar kayan na mata ne ba na maza bane wannan na ɗaya daga cikin wancan kalan ko nau'in kayan da yasa nau'i ne na kayan mata ba na maza ba sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da shi ya kona su lokacin da ya tambaye annabi ya ce ya rasulullah zan wanke kalan ne ta fita in ci gaba da amfani da kayan sai annabi ya ce masa a'a bal ahriquhuma aje ka kona su je ka samu ta ka kona sai malabi suka ce wannan yana nuni dalla ala ta'dib wa ta'dhir yana nuni akan ladabtar da shi da kuma tsoratar da shi irin wannan aikin anan gaba yanzu misali kayan haramun ne shi a matsayinsa na miji ya sa su amma idan ya tube ya ba kanwarsa ko mahaifiyarsa ta yi amfani da su yayi haramun bai haram ba tunda su mata an yi ne an halatta musu sawa amma me yasa annabi ya ce kona kuma kun riga kun san cewa ka'ida ta addinin musulunci barnatar da dukiya haramun ne haka ne ko ba haka bane kayan da yasa dukiya ne ko ba dukiya bane sai aka ce je kona sai aka ce ta'adibi ne ladabtawa ne tsoratawa ne razanarwa ne kamar irin waccan mata da annabi tsira da aminci tsarata bata a gare shi ya jita lokacin da suke cikin halin tafiya ana halin karafka sai annabi ya jo ta mata tana tsinewa raƙumin da take kai saboda yaki tafiya yaki sauri ta tsinewa raƙuminta sai annabi tsira da aminci tsarata bata a gare shi yace sauka daga kan raƙumin nan sake shi ya tafiyarsa yace la tusahibna naqatan alaiha la'ana dabbar da akwai tsino akan ta ba za ta abokance mu ba ba za mu tafi tare da ita ba saukake ki bar ta ta tafi sabai suka ce haka suka ga wannan dabbar wannan mata ta sauka ta janye kayanta daga kai ta shiga cikin daji ta tafiyarta yanzu tsino wanda taiwa dabbar ya haramta mata cin dabba ko sida ita bai haramta mata ba amma menene wannan ta'azir ne ladabtar da ita aka dan ta gane munin abin da ta danga ba za ta kara ba an fahimta haka akwai sahabi na annabi tsira da aminci tsarata bata a gare shi shi ma da annabi ya ganshi ya sa saboda da annabi tsira da aminci tsarata bata a gare shi ya ganshi sai kama dan yatsa sai cire zoban sai yarda shi saboda ka sai annabi ya yarda shi lokacin da annabi ya masa fada ya nuna masa ba daidai bane shikenan zance wuce lokacin da annabi ya tashi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ce da shi ka je ka dauki zoban ka ka amfana da shi ma'ana ka siyar ko ka kaiwa yar uwarka mace ta sa sai ce a annabi cire abu daga hannuna yar ni kuma je in dauka yace wallahi ba zan dauka ba yanzu kun ga wannan zoban da aka cire aka yar idan ya dauka ya je siyar misali idan da a ce kawai ga masa aka ce masa haramun ne sai ya dauka ya je siyar yayi laifi bai laifi ba to waɗannan hadisai guda biyu da na kawo mana misalai da na kawo mana misalan su haka zaka dauki wannan wanda makaranta shi maka dora shi akan sa ma'ana an yi ne dan aladabtar da shi an yi ne dan a nuna masa abin da ba daidai bane dan gaba kada ya ƙara yi shi sa annabi ya ce cire tufafin ka je ka kona su ba wai ka wanke ba a kona su zaka ladabtawa ce wannan gaba malami suke cewa ashe ya halatta a yi ta'adibi da dukiya me ta'adibi da dukiya shine aladabtar da mutum ta hanyar dukiyarsa misali idan aka fahimci ga wani abu da mutum ya mallaka yake da shi yana kokari ya shagaltar da shi ya hana shi bin Allah madaukakin sarki babu laifi a lalata wannan abin maimakon a kwace a lalata shi a gabansa ya gani babu laifi bari in baku misali da za ku fi ganewa yanzu misali waya ce yaro yake da ita ko waya ce kai kake da ita kaga ta hana ka sakat ta hana ka bin Allah waya da me ake sa a sai ta ba da kuɗi ba waya ba dukiya ba ce dukiya ce dukiya ce akwai waya miliyan ɗaya ma ba haka bane guda ɗaya akwai tafi ma ku to ka gani idan mutum ya sai waya sai aka duba da mutum ne mai kokarin ya fara da alqur'ani yanzu ya daina mutum ne mai kokarin tafiya islamiyya yanzu ya daina mutum ne mai kokarin karatu makaranta fifinsa babu laifi ka karbo ya a hannunsa a gabansa ka aje ta ka kawo ta bariya ka ayyaba sai na ƙara sabo ko an fahimta babu laifi ta'adibi ne tare da cewa ka iya daukar ta kai mai ka hana shi ka boye ko babu laifi amma dan ya fi jin ciwon abin kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waɗannan mutane guda uku da na lissafa muku babu laifi ka dauki wayar a gabansa ka konkwatsa ta babu laifi a makaranta ne an ce da yara ƴan mata su daina zuwa da waya saboda tana hana su karatu malami yana karatu ana tatu malami yana karatu ana kallon fim sai aka ce to kada yarinya da ta kara zuwa da waya sai aka kama ta zo da ita ina fata an fahimta to idan aka kwace babu laifi sai a assembly ake kira su kowa da kowa yana gani sai a daga wayar sai a samu dutse sai a konkwatsa ta a gabanta a yi pieces dinta a zubar da ita yayi kaga barnatar da dukiya ne amma kuma hannu ɗaya menene ladabtawa ne ladabtawa ne babu laifi irin wannan duk abin da aka ga cewa zai hana mutum bin Allah madaukakin sarki babu laifi a yi lalata shi babu laifi mun samu wannan karshen waɗannan hadisai guda uku da na buga mana misali da shi saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace me kada ya gwance wannan rinin kawai yayi me ya kone su sannan ɗayar wayar da malai kawai da ƙarshe ita ma tana nuna mana cewa ashe sanya kaya irin waɗannan kayan suwa ne kayan kafirai ne wannan sai fa'idantar da mu cewa ashe sanya kayan kafirai menene haramun ne ka'ida ƴan uwa addinin musulunci ya halatta mana ya baka dama duk wasu kaya da ka sani kowanne irin kaya ne ka sa sai wanda yace banda kaza banda kaza bisa ka'idar huwal ladhi ila sama Allah madaukakin sarki shine ya halitta muku duk abin da ke cikin samai gaba daya da abin da ke cikin kasa duk abin da Allah madaukakin sarki ya halitta naku ne saboda haka zaka iya amfani da shi shari'a ta yassari maka sai abin da shari'a ta ce banda kaza daga ciki har da kayan sawa to daga cikin kayan nau'in kayan sawa da shari'a ta ce kada ka sa shi ne akwai nau'in kayan da yake na kafirai duk kayan da yake kafirai ne kadai suke son haramun ne ka sa su ban sani ba ko zamu iya gane kayan kafirai yanzu ban sani ba ko zamu iya fitar da kayan kafirai a cikin mu dan kaga da lokacin da bahaushe yana kan tsakiyar al'adarsa ruko da al'adarsa in ka sa t-shirt da wando sai a ce ka sa kayan kafirai to ba haka bane to amma banda yanzu ko inda yanzu kawai kowa ma sa wa yake eh suji suit misali kaga ai akwai ma'aikatan da dole in zaka je aiki sai ka sa suit eh dole sai ka sa suit yanzu misali mutumin da profession din sa lawyer ne ko banka ne kaga aka je musu ko t-shirt da wanda baka je musu da ita haka ba haka ne dole sai kai wannan shiga su ka'ida su ce ma sai kai saboda haka duk kayan da aka san kayan kafirai ne yan uwa bari ba ku misali da za a fahimta akwai irin kayan da za ku ana sawa a coci irin kayan coci irin wata riga dogo za a gan ta kan ita ba babbar riga ba ita kuma ba karamar riga ba wata mai wani irin wata yan wula haka dai da sauransu to kaga wannan ai a ce ta aka san ana sa wannan riga ko ba a san wani wata al'ada ta musulunci ko ta wata kabila tana sa wannan rigar ba to duk wanda ya sa wannan rigar ya sa kayan arna kuma ya aikata haram daga cikin nau'in kayan da shari'a ta hana sawa akwai kayan da suke jajawur ko yalo fatau shi ma haramun ne eh ka sa kaya jajawur gaba ɗaya ku fahimta ba matsala in dai zauwa ce ka sa rigar ka baka ce ko rigar ka fara ce ko rigar ka shudiya ce wannan baka da matsala amma da zaka kaddara ka danka jar riga jar shadda ko jan yadi ga jar hula ga jan takalmi ga jan agogo wannan haramun ka aikata an gane ko kuma yalo fatau haka ka danka yalwar riga da yalan abin nan haka ba wani sirki shi ma haramun ne sun shiga cikin karkashin hadisin da muke karantawa amma idan da misali za a ce za a yi sirki fa wannan ba matsala ɗan uwan fahimta saboda haka daga cikin nau'in kayan da shari'a ta haramta sawa akwai wannan shi sa malamai suka ce abin da yasa muka gane cewa haramun ne sa irin waɗannan kayan saboda faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace je ka kona kayan duk abin da aka yi irin wannan wa'idin aka ce a kona su lalle ba za a ce a kona abin da yake barin sa makaruhi bane haka ne sai abin da ya kai haddi ya kai matsayin mai haramun to haka malamai suka ce sanya irin waɗannan kayan haramun ne daga cikin kayan da shari'a ta na musawa ƴan uwa akwai libasus shura shine kayan kaya irin kayan da bahaushe yake sawa in town din nan ka sa wasu kaya kai kadai ne duk inda kai kayan kutance duk inda kai kadai ne mai su kawai eh za a ce ziyana haka da kaya iri kaza suna ta ilkili suna ta kaza haka kayan da yake kai kadai ne da su libasus shura ba lalle ne ya kasance kaya ne mai tsada ba duk kayan da zai kasance ka fita daban daga cikin mutane kai kadai ne irin wannan da su to shi ma ba daidai bane shari'a ta hana sawa ɗan uwa an fahimta yawwa to daga nan kuma sai abin da muka bayani shine tufafin mata shi ma haramun ne namiji ya sa duk kayan da yake na mace ne mace ta ke banta da sa su haramun ne namiji ya dauka ya sa wannan kuma zamu kalli al'ada na mutane zamu kalli yanayin yadda ne to haramun ne namiji ya sa irin wannan kayan wannan ya bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa daga gari zuwa gari daga al'ada zuwa al'ada hatta a arewacin hatta a Najeriya a kudancin Najeriya akwai masu daura zani ko babu akwai kabila da suke daura zani a arewacin Najeriya a kudancin Najeriya amma kai yanzu a matsayin ka na bahaushe dan arewa Hausa Fulani ka zo ka daura zani a ganka ka fito da zani wannan kayan mai kasa kayan mata kasa saboda haka kayan mata kasa ka shiga cikin wannan shari'a ta tsine albarka ba daidai bane yawa misali in ka je kasashe irin su Indonesia irin su Pakistan duk waɗannan za ka ga suna daura zani ba matsala wannan ba komai al'adarsu ce haka amma kai yanzu a matsayin ka dan Najeriya dan ka je Pakistan ka zauna ka daura zani na sati biyu ko na wata biyu ko na shekara biyu ka dawo Najeriya cikin Bahaushe ka sai ka daura barzani ba mun fahimce ka ba ko za ku fahimce shi ba za mu fahimce shi ba yawwa an ka je Umara ko waje wannan kaga ko haka yake aiko in dai mutum aikin haji yake akwai wanda ba zani ne a jikin shi ba babu kowa zani ne a jikin sa eh Bahaushe ya ce in ka je gari kaga kowa da jela kai ne ko tsumma ne ko leda ka samu kai ma ka dora dan ka saje da su amma kawai ka zo cikin Hausa ka dauki zani ka rinka daura ka ce kai Balarabe ne wallahi bana manta muna primary school akwai wani malamin Allah sarki yana nan Allah kara masa lafiya a lokacin ya fito daga makarantar Larabcin sa yana da hamasa sosai wallahi zai zo makaranta ko sai dauro zani wallahi zai zo ne zo shi sai mana Larabci da zani sa wallahi bana manta har yanzu ina kallon abin arena Allah ya fi mana gaba daya babun nahyi an samti yawmin ila layl tun daga farkon yini ila layl zuwa rana zuwa dare as-samtu ila layl al'ada ce da suke lokacin jahiliya sun dauke ta kuma a matsayin ibada wanda suke neman kusancin Allah da ita yanzu kawai idan ka tashi da safe ka wayi gari kawai sai ka ce a ranka ba zan kowa magana ba sai dare yayi kuma so yake Allah ya bashi lada akan haka ba fa magana kwata-kwata zuwa haka ba wanda zai yi magana har sai dare yayi sannan sai karya azumin magana sa shikenan ya gama to da shari'ar musulunci ta zo sai ta lalata wannan al'ada ta jahiliya sai shari'a ta hana ta zamu zo mu ji insha Allah ta'ala an Ali radiyallahu anhu qala an karbo daga babban sahabi Ali dan Abi Talib Allah kara masa yarda kanin manzon Allah kuma sarkin sa sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib idan baban sa da baban Annabi tsira da amince sa tabbata a gare shi wa da kani ne sannan kuma annabi ya bashi Esta Fatima wacce ta Fatima su baba'atun minni Fatima wata tsoka ce daga jikina ya annabi yana ji da sayyidina Ali kuma yana kansa sallallahu alaihi wasallam so daga sayyidina Ali kanin Ja'far ne kuma ibn Abi Talib shi ma wani sahabin eh Ja'far malaman tarihi suka ce Ja'far ya ba sayyidina Ali kusan shekara 10 ya girme shi da kusan shekara 10 kaga ba sa ansa bane ya girme mu sosai Imam Ahmad dan Hanbal da Imam An-Nasa'i kamar da Imam Suyuti ya fitar cewa suka ce babu wani sahabi daga cikin khulafa'ur rashidin nan guda hudu da falalarsa manqabata sa ko manaqib nasa suka zo da isnadi zuwa ga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malami suka ce abin da yasa aka samu wannan kuwa yana da alaka da yadda sayyidina Ali ya kasance shine na karshen mutuwa a cikin su uku nan sannan lokacin sayyidina Ali an samu fitintunu da yawa da aka masa tawayi kun ga lokacin sayyidina Ali na farko an yi an samu bangaren Muawiya da suka masa tawayi suka yi masa me mubaya'a sannan an samu bangaren khawarij wanda su ma sun balle daga jikin sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda su ma sun masa tawayi to a lokacin sai sahabbai da suke rayu suka rinka fito da darajar sa wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa a kansa dan sai dawo da mutane kan hanya su gane cewa sayyidina Ali ba karamin mutum bane an gane to an aka rinka samun hadisan da suke bayani akan manqaba ta sayyidina Ali Allah kara masa yarda sayyidina Ali ya rayu kusan shekara ta 40 wanda ya kashe sayyidina Ali shine Abdurrahman ibn al-Muljim eh wani mutum ne mai suna Abdurrahman ibn al-Muljim ya kashe sayyidina Ali a watan Ramadana da asuba goman karshe daren farko na goman karshe a wannan dare ya kashe sayyidina Ali kuma shi ya kashe sayyidina Ali ne saboda neman kusanci da Allah ya kashe sayyidina Ali saboda neman kusanci da Allah madaukakin sarki dan khawarij yana daya daga cikin khawarij su uku ne suka shirya za su nemi kusancin Allah za su nemi yarda Allah za su nemi aljanna ta hanyar kashe mutum uku da sayyidina Ali dan Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan da Amr ibn al-As suka ce za su kashe su za su neman yarda Allah madaukakin sarki da kashe su sayyidina Ali ya rasu a wannan dare wasu malaman tarihi suka ce sayyidina Ali ya rasu yana dan shekara 58 wasu kuma suka ce yana dan shekara sarki kara masa yarda sayyidina Al-Qali yake cewa hafizu ar-rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yace na haddato daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wasu abubuwa kamar haka ga su na farko yace la yutma ba'da ihtilami la yutma ba'da ihtilami babu mareti al yutum shine mareti yace to babu mareti ba'da ihtilamin bayan mutun ya kai shekarun balaga ma'ana mutun yakan zama maraya ne lokacin da bai kai shekarun balaga ba amma da zaran mutun ya girma ya kai shekarun balaga to wannan ba maraya sunansa ba idan mahaifinsa ya rasu yace ya rawaito wannan daga ya hikaito wannan daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan abu na biyu da hikaito shine wala sumata yawmin ila layl babu shuru daga farkon yini zuwa daren sa yace shi ma wannan ya samu shi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya hana mutun yayi shuru ya ki magana tun daga farkon yini har zuwa karshe annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wannan wannan hadisi rawahu abu dauda bi isnadin hasan al imam abu dauda ya fitar da shi da isnadi wanda yake mai kyau qala al khattabi fi tafsir hadha al hadith imam al khattabi alayhi rahmatullah a wajen kokarin fito da ma'anonin wannan hadisi yace kana min nusukil jahiliyati shi wannan shirin da suke ya kasance daga cikin ibadu da suke a lokacin jahiliya as-sumatu shine mutun yayi shiru ya ki magana haka kawai fanuhu fil islami an zalika sai aka hana su da addinin muka umarce su su rinka yin zikiri da ambaton Allah madaukakin sarki wal hadisi bil khairi da kuma tattaunawa da magana cikin abin da yake na alkhairi malamai suka ce duk lokacin da kace ba za ka yi magana ba tun daga safi har dare to ya za ka karanta alqur'ani kenan ya za ka yi hailala ya za ka yi salatin annabi in za ka yi sallah ya za ka yi kabbara harama ya za ka yi takbiratul ihram wanda wajibi ta a cikin sallah ka kaddara mali mai kake bi takbiratul ihram idan babu ita babu sallah to ya za ka yi ta ya za ka yi zikirin da ake a cikin sallah gaba daya to shi yasa sai shari'a ta ce ba daidai bane eh mutun yayi magana amma magana da take mai amfani magana mai amfani shi yasa malami suka ce shar'u man qablana shari'a wanda suka gabace mu al'ummomin baya ibada ce da suke neman kusancin Allah madaukakin sarki da ita shine mutun yayi shiru ya yi magana daga wani lokaci zuwa wani lokaci kamar yadda ya tabbata a cikin kissar na Maryam alaiha salam fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiyan lokacin da na Maryam ta haifa annabi Isa alaihi salam tana taraddadin ya za a yi ta shigo da shi cikin mutane ya za a yi ta shigo da shi gari so ya suke mana surutu a nan Allah ba su shiru ba su fita to laka tana taraddadin ya za a yi ta shigo da shi cikin mutane bayan an san bata da miji to shine sai Allah madaukakin sarki ya ga mata cewa fa imma wa man falan ukallima al-yawma insiya duk lokacin da wani daga cikin mutane ya kalubalance ki ko ya tare ki ya ce miki aina kika samu wannan to ki ce masa nayi wa Allah madaukakin sarki ba kantin zan yi shiru falan ukallima al-yawma insiya ba zan yi magana da kowa ba kun ga a lokacin ta ita abin menene ibada ce tunda tace inni nazartu annazaru menene ba bakance ba bakance menene ibada ce tace tayi wa Allah ba kancan yin shiru ba za ta yi magana ba to shar'u man qablana kenan wanda malamai suka ce shar'u man qabala na shar'u lana amma idza lam tukhalif ma shar'ahu Allah lana. Shar'a wadanda ta gabace mu shari'an mu ce idan bata saba abinda Allah ya shar'anta mana ba, amma idan ta saba abinda Allah ya shar'anta mana fa sai mu aje ta. Saboda kaga tunda mu shari'an mu ta zo ta kore mutun yayi shiru a matsayin ibada, saboda kaga mutum zai dauki shiru a matsayin ibada ba sai mutun yayi magana. Amma abinda ake nufi fa ƴan uwa, ba wai an haramta mutun yayi shiru bane kodo shi, a'a, abinda nassin yake cewa shine mutun yace zai yi shiru dan neman kusanci ga Allah madaukakin sarki da wannan shirin nasa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, wannan ba daidai bane. Amma ana hirar da bata kamata ba, ana kutsawa cikin mutuncin mutane, ana gulma, ana kaza, sai kai shiru ka kitofa komai akai. Wannan shirin ka irin wannan ne, ba irin wancan bane. Babu laifi ko baka da lafiya kai shiru, wannan laifi kai? Ba laifi kai ba. Dan wannan shirin naka baya nufi kana nufin neman kusancin Allah madaukakin sarki da wannan shirin naka, a ba za ka iya magana bane kawai, ko alal kalla ma ka ce kawai wani lokaci zaka ji kawai baka san ma magana gaba daya, ba haka bane, sai ka ji kana buƙatar kawai lokaci privacy kawai, kana buƙatar kadan kebance a waje guda dan mutum wani lokaci kawai sai ka ji haka. To irin wannan idan ka koma gefe kai shiru ka dauka a matsayin ibada, shi ake bayani. Amma mutum yayi shiru dan ya kauce wa fadawa cikin maganar da bata kamata ba, surutun da ba shi da amfani, musu da jayayya da kace na ce wanda ba shi da wani amfani a duniyar ka ko a lahirar ka, wannan kai daidai. Eh, balma idan kai ne dan tsare mutuncin ka, wannan sai ka samu lada akan sa. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Wa an Qais ibn Abi Hazim qala, hadisin Nabi a cikin babin an karbo shi daga Qais dan Abi Hazim, Allah madaukakin sarki ya masa rahama. Qais ibn Abi Hazim Abu Abdullah Al-Kufi, yana ɗaya daga cikin wanda ake ce musu mukhadramuna, sai mukhadramuna waɗanda malami suke ce musu sun gajiya kuma sun ga yau. Su mukhadramuna sun yi zamani da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, amma ba su gan shi ba. Mai yiwa wasu ma tun a lokacin jahiliya suke, tun kama aiko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke, amma ba su samu damar haɗuwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba, maybe sai bayan wafatinsa ma suka musulunta. An gane? Saboda kun gaya sunansu tabi'ai, ko za a sa a cikin sabbai? Ba za a sa a cikin sabbai ba, tabi'ai ne. To irin sai a ce musu mukhadramuna, waɗanda sun gajiya sun ga yau. To wannan Abu Hazim ɗin yana cikinsu, Allah ya masa rahama. قال سيد خلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس ببل صحابي سيدنا أبو بكر دان أبي قحافة الله كرمه سيردا يا شغا وجن وتا متا من أحمس da take da kabilar Ahmas. Wannan ya faru ne a lokacin aikin haji, a lokacin khalifancin sayyidina Abu Bakar, lokacin yana dan zazzagawa guraren mahajjata, yaga wannan hali suke ciki. Saboda haimar da wannan mata kula ha Zainab, ita wannan mata sunanta Zainab, far'aha la ta takallamu, sai same ta bata magana, kowa yana magana amma ita ta yi shiru kawai gum, ta ja bakin da ta tsuke. Faƙala sai sayyidina Abu Bakar ya tambaya ya ce malaha la ta takallam, me ya same ta bata magana, me ke faruwa? Faƙalu wanda suke tare da ita sai suka bashi amsa suka ce hajjat musmitatan, ai ta yi hajji ne, ta ɗau alƙawarin za ta yi shiru har ta gama aikin hajji, ba magana. Ta yi aikin hajji a matsayinta na mai shiru, ba za ta yi magana ba. A ƙala laha, sai sayyidina Abu Bakar Siddiq Allah ƙara masa yarda ya ce takallami, ku gaya mata ta yi magana. Fa inna haza la yahillu, wannan abin da take bai halatta ba. Haza min amali jahiliyyati, wannan na ɗaya daga cikin ayyukan da mutanen jahiliya suke yi. Fatakallamat, nan take kawai sai ta fara magana. Saboda haka sai ta bi umarnin sayyidina Abu Bakar Siddiq, ta magana bata taurari ba. Wannan hadisi rahul Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da shi. Babu tahrimi intisabil insani ila ghairi abihi wa tawliyahu ghaira mawalihi. Babin da zai bayani game da haramcin mutum ya jingina kansa ya alakanta kansa ila ghairi abihi zuwa ga wanda ba babansa ba. Yan uwan fahimci wannan babun ko? Haramun ne mutum ya alakanta kansa, ya jingina kansa da wanda ba babansa ba, yana sane don wata manufa da take ransa game da baban nasa. Sai ya canza sunansa, ma sunansa wani, sai ya canza sunan baban nasa, sai ya kawo sunan wani mai kuɗi ko wani mai mulki ko wani attajiri, sai ya sa sunansa, sai a daina kiransa da sunan ba. Za ku ji irin wannan insha Allahu ta'ala. Wa tawliyahu ghayra mawalihi, ko kuma mutum ya jingina kansa ta hanyar wilaya ga wanda ba shi ya yanta shi ba. Shi kuma abin da ake cewa alwala shi ne a ƙa'ida, duk mutumin da ya yanta bawa ya ba shi ƴanci, to wannan bawan ya zama maulansa, shi zai rinka kiransa maulaya, shi ma kuma bawan zai rinka kiran mai gidansa maulaya, mai gidan nasa ma zai rinka cewa da bawan nasa maulaya. Akwai maulal a'ala, akwai maulal asfal. Maulal a'ala shi ne mai gidan, maulal asfal fa shi ne ƙaramin. To wani zai ce me amfanin wannan? Amfaninsa a shari'a shi ne, inda a ce wannan bawan zai mutu, ko da mai gidansa ya yanta shi, ba wanda zai gaje shi, wannan mai gidan nasa shi zai shiga da su gaba ɗaya. Ashe kun gane da amfani ko? Shi sa ai kada ku manta hadisin Bukhari da Muslim, hadisin na Aisha, lokacin da Barira ta zo ta nemi taimakon na Aisha, ta ce ta taimaka mata ta yanta ta ko? Na Aisha ta ce za ta fanshe ta, masu gidanta ne suka ɗora mata mai kuɗin da dole sai ta kawo, za ta yanta ta. Saboda haka sai ta zo ta samu na Aisha ta ce ki taimaka min. Sai ta ce ba matsala, zan ba su kuɗin ni na yanta ki, amma walittin ki a hannuna yake. Sai suka ce ba su yarda ba, su sun karɓi kuɗi sun kashe, kuma walittinta duk da haka aninsa yake. Sai Annabi tsira da aminci tsarata bata a gare shi ya shigo, sai na Aisha ta bashi labari, ta ce ga yadda muka yi da masu barira, sun ce sai ta ba su kaza za su yanta ta, kuma na ce zan ba da kuɗin ni na yanta ta, walittinta a hannuna yake. Wai sun ce a walittinta har yanzu sai dai dawo hannunsu. Annabi ya ce yadda, ki ce kin yadda. Sai daga ta ce ta yadda, ta ɗauki kuɗi ta bayar, aka yanta ta. Sai da ta yanta, sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hau minbari ya kuɗi ba, baya cikin magana Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce shara'i ko ya kai guda dubu, in dai baya cikin littafin Allah ba Allah ne ya faɗe shi ba, ba manzon Allah ne ya faɗe shi ba, mutum ya faɗe shi, to lalatacce ne, ba shi da asali. Sai Annabi ya faɗi wata magana ƙa'ida mutsarida amma, ya ce innamal wala'u liman a'taqa, walitti na wanda ya yanta ne. To kun ga waɗancan abin da waɗancan mutane suka ya tashi abin zaki nan ko? Yanzu walitti na wane ne? Nan na Aisha ne. To inda Barira za a kaddara ta rasu, ba ta da ɗa, ba ta da iya wanda ya gaje ta, Nana Aisha ita ta gaji dukiyarta gaba ɗaya. To haramun ne addinin musulunci mutum ya yanta bawa, sai bawan ya koma ya rinka jingina kansa ga wani ba wanda ya yanta shi ɗin ba. Yan uwan fahimci abin ko? To shine abin da hadisin yake, shine abin da baban yake nufi. Abin guda biyu ne, ko wanda ba bawa ba, kai da kake ɗa, mahaifinka da ya haife ka ya sha wahala a kanka, yanzu ka girma sai ka fahimci ma mahaifinka ba ashe talaka ne, da baka gane talaka bane sai da ka girma. Lokacin da yake ci da kai, yake sha da kai, yake biya maka kuɗin makaranta, yake shan wahala a kanka, duk ba gane talaka bane, sai yanzu da ka girma kai wayo, ka fara gane baki da fari, sai ka fahimci cewa yanzu babanka talaka ne, kai yanzu ka wuce ka rinka jingina kanka da shi. Sau da ka sai ka samu wani mai kuɗi a cikin danginku, ko wani ma saboda lalacewa a layi kawai, sai ce shi ɗan gidan wane ne. Akwai wanda 'yan uwa faɗin za su kwatance, wallahi ba sa kwatance da gidansu. Sai su ce in ka zo gidan wane, sai su faɗo ni mai kuɗi a layi, sai nan ne gidanmu, nan ne gidanmu. Kaga wannan lalacewa ta kai, lalacewa ta kai. Ko kuma mata, mata ma akwai masu irin wannan. In za a zo zanta gidan, sai su samu gidan wani mai kuɗi, saboda gidansu gidan ƙasa ne ko gidan abu wani abu ne makamancin haka. Allah ya sa mu dace. Dane su kaza ne. To kuma yanzu saurayi zai zo gidansu, sai su samu wani gidan bene, sai su nan ne gidansu. Idan ka zo sai ka ce gidan su wanda kake nema. Idan ya zo aika, sai a ce ai bata nan ko ba nan da gidansu ba. Ko kuma idan a waya ne kira ta, sai ta ce na ɗan shiga makota ne, makotan kuma shi ne gidansu ba, ta shiga makota ne tana zuwa, sai ta fito ta je ta same shi a wajen to kaga duk irin wannan ba daidai bane eh babu cinyewa a duniya mutun yayi alfahari da asalin sa wallahi eh ka ji kana alfahari kana so har cikin zuciyarka ba ta zahiri ba ta zahuri zakai ba har cikin zuciyarka ka ji kana alfahari da asalin ka duk yadda mahaifinka yake mahaifinka ne eh ka so shi ka girmama shi ka mutunta shi ka rinka kokarin dauko duk wani wanda kaga ya isa ka kawo shi wajen sa ka ce mahaifiya ne wannan zo ka gaishe shi shine girma haka mahaifiyarka haka mahaifarka kada ka kyamaci mahaifarka eh gidadanci ne da rashin wayewa ka rinka ganin cewa kai yanzu ka fi karfin mahaifinka wallahi gidadanci ne da rashin wayewa Allah ya sa mu dace an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu wannan hadisi an karbo shi daga sa'ad dan abi waqas Allah kara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم يتي حقيقة أن إرادة أمن تسأر تبتع قريش قالتي من ادعى إلى غير أبيه وان دوك ييدا أوى إزوى ونمه فنسى وهو يعلم الهالي ناسني أنه غير أبيه وان دي يتي بابا ناسني باشيني بابا سبا يا سن يا ناسني كاسا أكو يبن بنت أكو وان دي تاسو أجر مرايوكو bai san baban sa ba akwai wanda tsinto shi akai haka ne wanda yaron zaka tsinto shi akai aka kawo shi wani gida aka rene shi ya taso bai san ba nan gidansu ba shi sa a makaranta da ko ina aka ce baban waye babanka wa zai ce wannan mai gidan kaga ba da irin wannan ake ba ko ba da irin su ake ba ko wani yaron ya taso a gidan kanin baban sa ko wani baban sa bai san ma ba wannan ne baban sa ba ya taso kanin baban sa ya sa shi a makaranta yake biyarin da sunan kanin baban ko wani baban shi ya dauka wannan ne baban sa ba irin wannan ake nufi ba wa huwa ya alam ya san wannan ba shine baban sa ba amma ya jingina wannan sa a matsayin baban sa wannan shi muke bayani akai shi annabi yake nufi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya alamu annahu ghayru abihi annabi yace fal jannatu alaihi haramu duk wanda ya irin wannan aikin uwa annabi yace al janna a gare shi ta haramta shine da Hausa dalla dalla aljanna a gare shi ta haramta Allah ya kiyaye annabi ya ce aljanna ta haramta a ga mutum ai matsala ce wannan eh matsala ce abinda ai malamai suka ce anan shine abinda ake nufi da aljanna ta haramta a gare shi karan farko ba zai shiga aljanna ba eh dole sai ya shiga wuta an dandana masa azaba ya dandana kudansa sakamakon mummunan laifin da yayi an masa azaba sannan daga baya kuma idan akwai ragowar imani sai a fito da shi a kai shi ina aljanna saboda matakan laifi bai kai kafirci ba ana dawo ma a wuta ba za a dawo ba a wuta ba saboda ka abinda ake nufi fal jannatu alai haram ba wai ta haramta kwata-kwata bane ba zai shiga aljanna ba a'a karan farko ne ba zai shiga karan farko ba wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace la targhabu an abaikum kada ku rinka kyamatar mahaifanku a haka idan tayi ta'addi da abin da yazo a gabanta in aka ce marghiba an kaza abin da yake nufi shine wanda yake kyamar kaza amma aka ce marghiba fi kaza wanda yake son abu kuma kenan kun gane bambancin marghiba an sunnati fa marghiba an sunnati wanda yake kyamar sunnata ko annabi yace babu ni babu shi to arghib kuma fi wanda yake son abu kenan kuma ina fata an gane to annabi yace la targhabu an abaikum kada ku rinka kyamatar mahaifanku saboda mahaifin mutum ba mai kudi bane eh tunda kawai shine babban abin da zaka faɗa yanzu mutane su fahimta ko dan kuɗi shi ake ɗauka a matsayin komai to saboda mahaifinka Allah madaukakin sarki ya kaddara ba mai hali bane sosai shi kuma mutun ya dau duniyar da zafi yanzu yake kawai eh ta kowane hali sai ya zama dan mai kuɗi saboda haka kawai sai ya jima mahaifinsa ma kamar ya masa runto da ya fito ta gidansa me yasa ya haife shi warai wallahi uwa akwai wanda suke wannan da yawa fa akwai wanda yake jiwai dan mai mahaifin sa zai haife shi me yasa bai bar wani mai kuɗi ya haife shi ba sai musamman wanda suka dan fito daga karkara wani sai ya rinka kyabatar mahaifinsa. Allah ya kyauta. To annabi ya maka wa'azi, annabi ya maka nasiha ce kada ka kyama mahaifinka. Fa man ragiba an abi, wanda duk yake kyamatar mahaifinsa, annabi ya ce fa huwa kafirun, ya zama kafiri. Ko kuma fa huwa kufrun, shi kyamatar mahaifin wannan kafirci ne. Malami suka ce ana nufin kafirci inistahallahu, idan ya halatta shi kenan ko. Wannan abin da annabi ya hana ya ce kada ka kyamaci mahaifinka, sai mutum ya halatta shi, ya mai da shi daidai ne. Ko kuma yana nufin fa huwa kufrun, ana nufin kufrun ni'ima, shi ne butulci kenan ko. Duk wanda yake kyamar mahaifinsa to wannan butuli ne. Lalle ko ya cancanci a sama sunan butuli. Sai in kana neman butulajin farko maka samu wanda yake kyamar mahaifinsa, wallahi shi kenan ka gama. Babu butulin da yafi wannan. Dan babu wanda ya maka wata ni'ima a duniyar nan in ka dauke Allah madaukakin sarki da ya halicce ka kamar iyayenka. Ko akwai? Babu. Amma yin saboda mutum ya girma haƙora sun fito a bakinsa, ya iya tantance daidai da ba daidai ba, zaƙi da rashin da wanda abin da ba zaƙi ba, yanzu kuma mahaifin nasa su ne abin ƙyama a wajensa. Allah kyauta. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi shi ma Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Hadisi na uku, an Yazid bin Sharik bin Tariq qala, an karɓo daga Yazid ɗan Sharik ɗan Tariq, Allah ya masa rahama. قال رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر يخطب يتي ناغا سيدنا ابي طالب الله قال ما سيردا اكن منبر ينا خطبا فسمعته يقول سينديش ينا تيوا لا والله ما عندنا من كتاب نقراه الا كتاب الله سيدنا يتي لا ا بهكا بني والله ما عندنا من كتاب wallahi babu wani littafi a wajen mu alil baiti kenan, inji sayyidina ali, su iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace babu wani littafi ko takarda a wajen su na qara'uhu da muke karanta ta daban wacce annabi ya bamu mu kadai banda sauran mutane, illa kitaballahi, sai littafin Allah alqur'ani. Yan uwa, wannan magana daga bakin wata fito? Sayyidina ali. An gane sayyidina ali ya hau kan minbari yake tambayarsa cewa shin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya keɓance ku da wani abu na ilimi da ya baku banda sauran mutane? Shine sai ce la wallahi, yace a'a ina rantsuwa da Allah, babu wani abu na littafi ko na takarda da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya keɓance mu mu kadai iyalan gidansa da shi banda sauran mutane, banda littafin Allah da yake hannun kowa da kowa, shine alqur'ani. Dan uwa, wannan raddi ne ga suwa kenan, raddi ne wannan gawa ga masu addinin Shi'a, ga masu addinin Shi'a. Dan sun ce akwai mushafu Fatima, shi mushafu Fatima suka ce kundi ne na alqur'ani na da Allah madaukakin sarki ba ya sanar na Fatima ya mata wasici da shi, suka ce abin da yake cikin sa babu harafi ko daya daga cikin wanda yake cikin alqur'ani da yake hannun mu. Alqur'anin mu daban na wanda aka ba Fatima da ba. Suka ce su al-baiti, annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ya keɓance su da wani abu. To wannan kuma ga shugaban al-baitin gaba ɗaya wane ne? Sayyidina Ali. Dan shi ne imamunsa na farko daga cikin imamansu goma sha biyu. Ali ɗan Abi Talib shi ne na farko, sannan sai ɗansa Hassan, sai ɗansa Husain, su ne na biyu na uku. To shi aka tambaya cewa shin annabi ya keɓance ko da wani abu, sai ya ce a'a, ina rantsuwa da Allah annabi bai keɓance mu da wani abu ba. Saboda kaga wannan kusa ce da aka buga addinin Shi'a. Yace wa ma fi hadhihi sahifati fa nasharaha, sai kuma abin da ke cikin wannan takaddar, saboda ka sai dauko gidan takobin saka, sai ya zaro wata takadda, fa nasharaha, sai ya bude ta, sai ya karanta abin da ke ciki. Barko da abin da ke cikin ta, za ku ga sabon abu ne, annabi ya keɓance su da wani abu ne ba su iya su, ko kuma shi ma abin sauran mutane kowa ya san shi, za ku ga abin da yake ciki. Shekarun raƙumi da za a yi diya da su, idan mutum ya kashe mutum zai ba da raƙuma nawa? 100, ba haka ba ne? Haka yake a shari'a, zai ba da raƙuma 100. Raƙuman nan guda 100 da zai bayar da kuma shekara, ba duka za a ba da su iri ɗaya ba ne, akwai ɗan shekara kaza guda kaza, akwai ɗan shekara kaza guda kaza, akwai ɗan shekara kaza guda kaza, wannan shekarun su ne a cikin wannan takardar. An gane ƴan uwa? Ko shekarun da dabbobi sai sun yi sannan ake fitar musu da zakka. Idan dabba kaza dabbobi kaza iri kaza ne, ga nau'in shekarun da ake fitar musu da zakka, waɗannan ne a ciki, shine asnanul ibli, shekarun raquma. Wa ashya min aljirahat, da kuma wasu abubuwa na diyar aljirahat, shine rauni ko ciwo da aka jiwa mutum, shine kisasi kenan. Kun san ka'idar shari'a shine nau'in ciwo da ake jiwa mutum kala-kala ne, kuma kowanne sunansa daban. Idan aka jiwa mutum rauni aka sunansa daban, kuma diyarsa daban. Idan ka jiwa mutum rauni iya fata kawai, sunan raunin daban kuma diyarsa daban. Idan ya shiga tsoka shi ma raunin daban sunansa, kuma akwai diyarsa. Idan ya taba kashi ya balla kashi shi ma akwai sunansa kuma akwai diyarsa. An gane? Shine wa ashya'un min aljirahati, da wasu abubuwa na diyar rauni da za a jiwa mutum. Shari'a ta ce wannan aka ji masa rauni iri kaza ga abin da za a bashi, wannan aka ji masa rauni iri kaza ga abin da za a bashi, shine a jikin takardar. Wannan akwai shi a shari'a ko babu? Sabon abu ne? Ba sabo bane. Kaje ka dauki Bukhari, ka dauki Muslim, ka dauki littafin shari'a, ka duba kitabul qisas, duk akwai waɗannan hadisan. Annabi dama ya riga ya gawo sabai, kun ga ba sabon abu bane. Yawwa. Wa fiha qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a cikin wannan takaddar kuma sai muka ji Annabi tsira da aminci tsara tabbata a wata nuskha. Garin Madina shi ma harami ne, kamar yadda garin Makka yake mai harami ko? Yawwa, ai garin Makka Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi zama to harami, duk wanda ya shiga cikin wannan haramin na Makka ya aminta, man dakhalahu kana mai amina. Ko mutum kisan kai yayi a wannan wajen, in ya shiga wajen nan ba za a kashe shi a wajen ba, sai dai a kamo shi ta karfin tsiya a fita da shi, a fita da shi out of haram a kashe shi, amma a cikin wannan haram ba za a kashe shi ba, ba a kisa a wannan wajen. Kai ko shuka ce kaga ta fito, haramun ne ka sa hannu haka ka tuje ta, kai sako. Ko kudi ka gani a ƙasa, haramun ne ka tsinta ka ɗauka. Saboda kan ka je aikin haji kana cikin ɗawafi sai ga kuɗin wani. A gani haramun ne, tsintuwa kawai fa. Haka Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa, to balantana kuma ka je kai sani. Saboda Allah, kun san akwai wanda ake ɗaukar nauyin su a biya musu kuɗi su je su shiga irin wannan guraren suna sani. Wallahi ƴan uwa, kawai abin da yake kai su kenan su je su yi sata. Wallahi da gaske ne, sata yake kai su a wannan wajen. Saboda akwai irin ƴan jakan nan da mutane suke ɗan ɗaure ta a nan ko? Tunda kaga idan mutum ya yi harami, idan namiji ne ke ko gajeren wando ba za ka sa ba, kaga ina ka sa kuɗin ka kenan. To wannan ƴan kaja suke ce mata ko menene? Sai a ɗaura ta, ita ce kaja suke ce mata da Larabci. Idan suka ɗaura ta ana sai mutum ya sa kuɗinsa, wani kuɗi ne da yawa a ciki. To akwai waɗanda su sun kware-kware daga su wajen yanke wa mutum irin waɗannan waɗannan abubuwan. Sai a zo kawai sai a yanke, sai a ɗauke kuɗin mutum, sai mutum ya tara kuɗin sata da yawa a garin Makka, sai kuma ya ɗauko sai ya dawo gida, sai ya zo ya sayi gida, ya sayi mota, ya yi aure, ya bushasha. Garin da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alimin. Allah ce wanda ya raya a zu kawai karaya, Allah ce irin wannan sai mun ɗanɗana masa azama mai raɗaɗi. Karaya kawai, ka ƙa'idar shari'a idan mutum ya raya abu a cikin zuciyarsa bai aikata ba za a bashi alaki? To banda wannan wajen, kawai a zuciyarka karaya, bari na je ne abu kaza a cikin garin Makka. Wallahi daga zarar karaya ɗin Allah maɗaukakin sarki ce sai mun ɗanɗana maka azama mai raɗaɗi, ballantana ka je kuma kai wannan. Kowa akwai abin da yake kai shi, kowa wani ya je neman gafara ne, wani shi ya san mai laifi ne, ya je Allah gafarta masa zunubansa, wani shi kuma zunubin ya je ya ɗauko ya ɗora a kansa ya dawo gida, ba haka bane? Wani zunubin ya je ya ebo fa a garin Makka, ka za ka ebi na Kano ma na ishe ka, na Najeriya ma ba ya ishe ka ba, amma sai ka je garin su manzon Allah, garin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ka ebo zunubi tsakani da Allah, wannan irin rashin albarka ne. Ba za ka yi Annabi kara ba, Allah lakalla ka sai na so garin su Annabi. Mutum ko barawo ne shi, ai kamata ya ce yanzu garin su Annabi ne, ba zan daga masa kafa. Ai ko barawo unguwa wani lokaci za ga dan daga mutanen unguwa su kafa irin na da, amma banda na yanzu. Allah, ina ga muku wannan, da da wallahi ina ga muku shekara 25 da take ko abin da ya kama daka yaro ko mara kunya ne ko dan da baya rashin kunya sa a gida ba haka bane akwai mara ta kunya da yawa mun san su amma wallahi an gobe ya gane mara kunya bane wani lokaci sai ana ganji ko wani abu in mun ji haka muna kallo sai ga mutum yana ta kira ji sai a ce ashe wani shi ma dan abin nan ne wallahi baka san mara kunya bane saboda a gida baya nunawa in yaje tsuna a gaban iyayensa mara kunya ne amma sai kaga wallahi kamar tsuntsuni akan sa wannan marasa kunya da kenan Allah ya musu albarka galibin zaga Allah ya shirye su amma mu yaran mu daga kan baban sa yake farawa ba haka bane daga kan baban sa yake farawa sai yau baban sa ta tas da kasancewa kai ma ba saki gaba kan karuwa sai ya gama da baban sa ya gaba masa rashin kunya Allah ya shirye da mu gaba daya na'am na'am eh okay na gani eh babu lafi inda abin daurawa ne wanda yake ba a ciki Iran bane babu lafi amma Iran shi ba a so a masa komai na dinki ko aljihu ko wani abu ba a masa eh Allah ya kyauta kai ya kuwa wasu mutane fa dole sai sun shiga wuta fa wallahi wani dole sai ya shiga wuta ba yadda ka iya da shi sai ya shiga wuta kaji yace wani sai ka kudin naka sai ka dora ka shiga wanka sai ka saba sabulu a fuska sai zo tebe Allah ya kyauta annabi tsirada amince tsara tabbata a gare shi yace garin Madina ma harami ne kamar yadda garin Makka yake harami sai dai malami suka ce bambancin shi ne yadda idan mutum yayi ta'addanci a garin Makka za a ce akwai abin da zai biya akwai abin da zai garin Madina shi ba haka bane amma shi ma dai harami ne annabi ya ce ma baina ayrin ila fauri tun daga ayr dutse ne ayr din dutse ne da yake daga wajen zulhulaifa shine miƙatin mutanen Madina ko to dutsen a hannun a wajen hannun hagunsa yake ana ce masa jabalu ayr to tun daga wannan dutsen zuwa faur shi kuma dutsen faur yana bayan dutsen uhud dan karamin dutse ne haka a bayan dutsen uhud yake wasu daga cikin malamai suka ce ai babu wani dutse a garin Madina mai suna ayr dutsen ayr a garin Makka yake ai faur kai afwan faur dutsen faur a garin Makka yake to amma al-muhaqqanan a bayan dutsen uhud sai dai kananan dutsunan da suke bayan uhud suna da yawa to amma yana daya daga cikin su abinda yake a garin Makka shine gharu thawr ba jabal thawr ba haka ne ko gharu thawr wannan kogon na thawr wanda annabi ya shiga cikin sa ya kwana uku lokacin da zai hijira daga Makka zuwa Madina to annabi ya ce daga dutsen ayr zuwa dutsen thawr dukkanin sa menene harami ne duk abinda aka haramta wancan a garin Makka to nan ba an haramta a wannan kiwon kada mutun yi faman ahdatha fiha hadathan annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda duk ya farar da wani abu a wannan garin na Madina malami suka ce me ake nufi da man ahdatha fiha hadathan suka ce shine wanda ya farar da wata bid'a ya kai wata bid'a garin Madina ko ya haifar da wani abu na saban Allah ko cutar wani ko zaluntar wani ya shiga ciki garin Madina gani ne da Allah madaukakin sarki sanya masa tsarki da nutsuwa yadda mutum kawai sai ya kai wata bid'a sabuwa wanda ba a santa ba yace zai yi dan wani maza ga saboda karfin hali sai ya shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace zai yi bid'a a wajen sai mutum ya shiga masallacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare saboda rashin kunya annabi ya ce kullu bid'atin dalala amma ka je gaban sa zaka bid'a wannan ai rashin kunya ne to amma dai alhamdulillah su mutanen garin suna kokari su kiyaye akwai ma'aikata daga sun ga kafarwar gida su ce masa ya ce maka yalla gi gaba zaga nan inda kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar zaku ga askarawa ne a wajen dewa suke duk wanda yaje abinda zai kawo shine sallama da kaji kafarwar shafa ko tabbata zai kore ka yalla zai su kore ka ba ta dauka wannan wargin a nan wajen to wannan Allah madaukakin sarki ya saka mu zalakai daidai ne annabi yace duk wanda ya haifar da wani abu a wajen ko kuma fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nas ajma'ina la'antar Allah ta tabbata a kansa da la'antar mala'ikun Allah da la'antar mutane gaba ɗaya ta tabbata a kansa duka akwai babban malami daga cikin malamai Abdurrahman ibn Mahdi wanda sun yi zaman da Imam Malik ko tara na shigo masallacin manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi ba dan garin Madina bane ya shigo masallaci saraka sai ya cire mayafinsa sai ya dunkune sai ya dora shi a gaban sa haka to duk mutane sai kallon sai ya dawo wajen suke ta kallon sa a lokacin Imam Malik yana gefe yana bada karatu saraka da ya gama sallar sai Imam Malik ya kira mutane sai a je a dauke shi a fitar da shi bai san shi bane sai aka ce masa ai wane ne Abdurrahman ibn Mahdi ne sai ya kirawo shi yace yanzu kai ne a matsayinka da iliminka da shaharaka ta hadisi kake kokarin farar da wani abu a cikin garin Madina bayan kaji abin da Annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi ya fada ya kawo masa wannan hadisi tafa wannan mayafin da ya tube aji a ga masa shine farar da wani abu a cikin Imam Malik ya kawo mutum da zai ya kawo mutum da zai je kai sabon abu wanda babu shi a cikin addini Allah ya samu dace la yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adalan annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi sai Allah ba zai karba a gare shi ba nan tashin alkiyama sarfan farallarsa wala adalan ko kuma nafilarsa haka wasu malamai suka fassara sarfan wala adalan shine farallarsa ko nafilarsa da Allah ba zai karba ba wasu malamai suka ce Allah madaukakin sarki ba zai karbi tubansa ba ba kuma zai karbi fansarsa ba sannan sai abu na biyu zimmatul muslimina wahidatu annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce alƙawari ko amanar musulmi guda ɗaya ce kawai me ake nufi da wannan yas'a bi zimmatihim adnahum wanda yake na ƙasa daga cikin su ko bawa ne ko mace ce ko namiji yanzu misali ana faɗa tsakanin al'ummar musulmi da al'umma da ba ta musulmi ba sai wanda daga cikin wanda ake yakin da su wanda ba musulmi ba sai yake so ya shigo garin musulmi yayi wani abu to musulmi kowanne iri ne zai iya daukar wannan ya bashi kariya ya ce waya ne yana karkashin kulawa ta zai shigo yayi abu kaza da abu kaza ya fita kuma kowanne musulmi dole ne ya dade wannan alƙawarin da ko kuma wannan amanar da wannan musulmin da yake ya ba wannan mutum ba wanda sai ya taba shi idan ko mutum ya taba shi to ya tattaro dalaba ga mu za ku ji abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fada a kansa yace sa biha adnahum faman akhfara musliman wanda duk ya warware ko ya tauye wannan alƙawarin da musulmi ya bayar fa alaihi la'natullahi wal mala'ika wan nas ajma'ina shima la'antar Allah da mala'iku da mutane gaba ɗaya tana kansa la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan shima Allah madaukakin sarki ba zai karba daga wajensa ba farallarsa ko nafilarsa ko kuma Allah madaukakin sarki ba zai karba a tubansa ba ko kuma fansarsa wa man idda ila ghairi abi hakanan wanda ya da'awar wani babansa shima awinta ma ila ghairi mawalihi ko kuma wanda yake kokarin jinginuwa ga wanda ba shine ya yanta shi ba ba maulansa da ya yanta shi ba yake kokarin jingina zuwa ga waninsa kamar da ne mana bayani a baya shima fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'ina la'antar Allah da mala'iku da mutane gaba daya ta tabbata akan sa la yaqbalu Allahu min yawmal qiyamati sarfan wala adlan shima Allah madaukakin sarki ba zai karba daga gare shi ba farillarsa ko nafilarsa wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi